بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau Litinin 24 ga watan Safar, hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1420, wanda ya daidai da 6 ga watan June 1999. Idan jama'ar musulmi ba su manta ba, har yanzu ba mu gushe ba, muna ɗiban wasu darussa daga cikin ainihin rayuwar magabata na addinin musulunci, tun daga kan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fiyayyen halitta, har zuwa kan ainihin manya-manyan sahabban shi, musamman Sayyidina Umar, Allah ya ƙara mushi yarda. A bayananmu na farko, mun ji yadda magabatanmu suke rayuwar zamantakewar aure tsakanin miji da mata, tsakanin siriki da sirika, tsakanin al'amuran da suka shafi wato hudda dai ta zamantakewar aure baki daya. To, har muka taho a matsayin Sayyidina Umar na ainihin wato khalifa na addinin musulunci, shugaba, jagora, kwararre daga cikin ainihin kwararru na ainihin siyasar musulunci. To, anan ne muka ainihin dauko wani dogon hadisi wanda al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin babu qissatil bi'a wal ittifaq ala Uthman ibn Affan wa fihi maqtal Umar radiyallahu anhuma. Wannan hadisi da ya zo a ƙarƙashin wannan babi, lambar hadisi na 3,700, sannan mun kawo takhrijin shi a wurare mabambanta waɗanda har guda 6, banda wannan wurin da Imam al-Bukhari ya fitar da su. To, mun ji irin dai wasiyoyi da kuma yadda al'amari yake dangane da adalcin Umar jama'a. Sayyidina Umar yana da adalci a cikin mulkin shi, baya zaluntar talakawa, ya nemi su hukunci na adalci saboda kula da ainihin dokokin da addinin musulunci ya kawo, da kuma hadarin da shugaba zai shiga tun daga nan duniya har zuwa kiyama in yi zalunci. To, ba mu gushe ba, muna jin ainihin zantutukan da shi Amr dan Maimun, wanda shi ne babban sahabi dangane da riwayar wannan hadisi. Amr ya ci gaba da cewa, wa qala, sai kuma Sayyidina Umar ya ce, ma'ana yanzu Sayyidina Umar zai fara wasiya kenan, yace usil khalifata min ba'di bil muhajirin al awwalina, khalifan da zai zauna mazauni na bayan ni na gushi. To, inne mai wasiya ya kula da mutanen nan waɗanda suka fara yin hijira tun na farkon nan suka shiga addinin musulunci da dimidimin shi, ma'ana mutanen da suka yi sallah a qibloli guda biyu, suka yi sallah suka kalli baitul maqdis kuma suka dawo, aka juya da su suka dawo Makka, sune al-muhajirun al-awwaluna, ko kuma waɗanda suka halarci yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama mubaya'a a ƙarƙashin wannan bishiya da Allah yake cewa laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta ash-shajara. Allah ya yarda da mu'minan nan waɗannan da suka yi maka ainihin wato mubaya'a a ƙarƙashin wannan bishiyar. To, wasu suka ce sune waɗannan muhajirai, ala ayyi halin da mutanen da suka shiga addinin musulunci da dimidimin shi suka yi hijira zuwa ainihin kasar Habasha, sannan suka yi hijira zuwa Madina, ko kuma hijirar su ta kama suka yi tsaye daga Makka zuwa Madina. Sayyidina Umar ya ce a kula da darajojin su, ma'ana kamar yanzu tsohon shugaba in zai tafi ya ce a kula da tsoffin ma'aikata, tsofaffin sojoji, tsoffin 'yan sanda, kar a ci amana su. Jama'a, wacce cin amana ta wuce a ce tsofaffin sojoji su ne suka ainihin yaƙi, sun je yaƙin Kwango, sun je yaƙin duk sun shiga sun kara mutuncin ƙasa, sun nemo wa ƙasa daraja, sun nemo wa ƙasa mutunci, sun girmama daraja da sunan ƙasa. Amma yanzu daula ta zo, an ce wai su ba su yi boko ba, su ne major guard, su ne masu gadi tsakaninku da Allah, ku sojoji masu kaki da wandan ƙarfe, yanzu tsakaninku da Allah za ku iya ɗaukar zunubin da kuke ɗiba na waɗannan tsofaffin sojojin? Su ne iyayenku, sun sa kaki, sun sa gajeren wando tun kafin a sa, tun ana cewa ɗan sanda ɗan doka yana yawo da guntun wando, tun lokacin suke aiki, amma yanzu ba a maida su a bakin komai ba. Pension nawa ake ba su? Wata nawa ake tarawa ba a ba su ba? Wane irin wulakanci kuke musu kafin ku kai ga ba su pension? Billahi allazi la ilaha illa huwa, sai kun ba su haƙƙin su wanda ya kamace su. Sayyidina Umar fa da khalifanci ya khalifanci, kuɗi suka taru jama'a, to sai aka yi register duk wani sahabi wanda da jinin shi aka yi musuluncin nan tun farko, in wata ya kawai sai a rubuta kuɗi dami guda sai aka yi maka. Ka ce wannan na me? A ce albashinka ne da ku aka samu, da ku aka fara musuluncin, da ɗimi-ɗimi kun zo kun karɓi addinin musulunci yayin da ake zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kun kare mutuncin shi yayin da wasu suke kokarin su afka mishi, ku ne kuka yi wahalar ɗaukaka darajar addinin musulunci. Jama'a, sai da aka je ana yakin Ahzab, Salmanul Farisi ibnul Islam ya ba da shawarar yadda za a yi a kare mutuncin addinin musulunci. Rami ne kusan tsawon raƙumi guda ake haƙa shi, da hannu suka haƙa, ba su da gireda, ba su da katafila, da hannu suka rinka haƙawa da ceburi da diga. Sannan suka zo suka ainihin kewaye Madina, suka tsare ta diddan su tsare mutuncin musulunci. To a ce waɗannan ga daula ta samu, a ce kuma an cinye banda su, kai ka san in suka yi Allah ya isa, wallahi sai Allah ya sauka maka da cutar da babu America da Russia da za su yi maka maganin shi. Shi yasa ku ji tsoron Allah, tsoffin ma'aikatan gwamnati, tsoffin mutanen da suke su suka kare mutuncin ƙasa, suka karɓo ƙasa ƴanci, da su aka yi boko na farko, su suka yi kaza, ina tsoffin malaman makaranta? Su suka fara karantar da ku. Amma yanzu ka je ka dubi wani tsohon headmaster, shekaru 40 da suka wuce shi headmaster ne, amma har yanzu bai mallaki keke ba. Amma almajirin shi yayi governor, yayi sakataren gwamnatin tarayya, yayi shugaban kasa, yayi kaza, yana da motar cefane, yana da motar kaza, shi ko dan aikin cefane bai da shi a gidan shi. Har yanzu shi headmaster ne, shekaru 40 da suka wuce, amma har yanzu shi zai shiga kasuwa ya je riko attarugu na naira 5 a gefen rigar shi? Wanne irin wulakanci kenan za ku iya da zunubin waɗannan ranar alkiyama? Su ne malaman ku, su suka yi tarbiyyar ku, me yasa ba za ku rike amanar su ba? Kuma dukiyar nan ba ta ku bace, ta kowa da kowa ce. Allah bai yarda wasu su sha roman su kadai ba, in romo ya samu sai a fasa kowa ya ci. Sayyidatuna Aisha ta ce har mu mata sai da aka yanka ana aika mana, kai sai da zan Umar har yara kanana sai da yanka musu albashi. Sayyidina Umar kenan ya kudin me za a yi da su? Akwai Bukhari ya ruwaito hadisi da Muslim, hadisin na cikin Riyadus Salihina. Wani sahabi ya zo ya roƙi manzon Allah, manzon Allah ya ɗiba ya bashi, ya sake zuwa ya roƙa, sai manzon Allah ya ce kai zan maka nasiha, kaga waɗannan kuɗi da ka gani, to za kintsiya ne da su a baka, sannan a ido kuma kwarra ne shar, suna da daɗin gani kuma ba sa isar mutum. Ka kame wannan roƙo da kake yi bai dace da kai ba, yana zubda mutunci. Abinda nake so da kai, in an ɗiba an baka ka karɓa, amma in ba a baka ba kakka sa kulafuki kakka kala ranka. Ya ce to ba ni sake tambayar wani ni kuma bayan ka ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. To a zamanin Sayyidina Umar yanzu an wadata, sai ya zama wannan mutum na daga cikin waɗanda Umar ya sa aka yi rijistar su, sai Umar ya aika mai da kasan shi, sai ya ce ai na ce ba ni sake tambayar wani, don haka ko an ka an bani ma bani karɓe. Sayyidina Umar sai ya tattaro jama'a ya ce jama'a ku yi shaida fa, na ɗiba na bashi rabon shi, ya ce ba zai karɓa ba, kada a je kiyama gobe ya tuhumce ni a wurin Allah. Wannan gwamna ka taɓa ganin ya haka ko ciyaman ko director ko famsa ko minister? Ka ga yana bin wani ma'aikaci da haƙƙin shi, yana kafa shaida da ma'aikata ko kafa shaida jama'a, na bashi ya ƙi karɓe. Kafin ma su je ga ƙaramin ma'aikacin an yi kwana da su, albashi sai a tara albashin wata 5, sai a je a zuba su a wata harka ana kasuwanci da su ko ana safara, sai an ci riba da su bayan wata 5, sannan sai a zo a bashi, ka tabbatar da ka zalunce shi, domin wata 5 da ya wuce in ka bashi naira 1,000 zai sai abin naira 1,000. Yanzu in ka kawo wannan 1,000 ka bashi, ba za ta sai mai abin da yake so a yanzu ba, ka cuce shi. Za ka iya da wannan zunubin? To ka ji tsoron Allah. In ka taɓa satar kuɗin gwamnati ka dawo da waɗannan kuɗi, sannan kai addu'a Allah ya karba fa. Ga ku da san addu'ar tsiya, ga ku da cin haramun. Mai cin haramun addu'ar shi ba ta samun shiga gaba daya. Kuma malamai ku ji da kyau, duk mai cin haramun ba kyau ai mai addu'a. In kai wa maci haramun addu'a, ka safa Allah kai da kanka, domin ka kai karami fa da Allah. Me ya kai ka? Imam at-Tirmidhi da Imam Muslim suka ruwaito hadisi daga sahabi Abdullah dan Umar. Ibn Umar yazo yana zauna, sai aka ce ga wani tsohon gwamna yazo, algafata malan ayi addu'a. Suna da san addu'a tsaya tuntuni, haka musulunci ya nuna. Gashi cikin sahihu Muslim kenan, fiye da shekara 1000 kuma zamanin sahabbai, tsohon gwamna ne. Ayi addu'a algafata malan, ga tsohon gwamna yayi gwamna a Kufa ko Basra. Sai Sayyidina Abdullahi dan Umar yace ka tabbatar fa da cewa Allah baya karban sallah sai da tsarki, kuma Allah baya karban sadakar da akai da dukiyar sata. Wa kunta ala Basra, kai fa kai gwamna a Basra, ko ne maka addu'a Allah ba zai karba ba tunda ka ci haramun kenan. Misalin da yake duba, dukkan mutun ya san cewa duk sallar da akai ta babu alwala bata, Allah ba zai karba ba. To haka ake son ka san duk sadakar da akai da dukiyar haramun ba ta, Allah ba zai karba ba. To sai Ibn Umar ya hada wannan hukuncin, yace to ko ne maka addu'a ma na bata kaina lokaci ne, tunda ba za ta yiwu ba. Ko kai sallah babu alwala, ka bata kanka lokaci ne bate ba. Ko kai sadaka da dukiyar haramun, ka bata kanka lokaci ne bate ba. To dan menene kuma zaka je ka kwawo shi dukiyar haramun? Kana nan kana ci gaba da rayuwa cikin dukiyar haramun, dan kai ne tsohon gwamna ai maka addu'a, yake ba zan bata lokaci na ba. Dan haka wannan dokar da ke kan malamai kenan, yalla baiwa ne, ogawa ne, dagaciwa ne, hakimiwa ne, sarkiwa ne, mace haramun ne, azzalimi ne, mai sama da fadi ne, mai karkatar da tankin man fetur ne, haramun ne akan ka kai mishi ainihin addu'a. In kai Allah ba zai karba ba, kuma kai laifi, dan ka kai wa Allah kazami fa da shi, kuma ka ce biya mai bukata. Sannan kai kuma ka tabbatar da cewa ko kai addu'a Allah ba zai karba ba kai da kanka, matukar ka ci haramun. Ga hadisi nan sahihi, in ka ciyar da ƴaƴanka haramun ko sun girma ba su addu'a, Allah ya karba. Wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun. A yanzu kenan, yanzu shi yaron ya girma ya zama ogan kanshi, abincin shi haramun ne, abin shan shi haramun. Sannan wa ghuziya bil haram, yana karami kuma an ciyar da shi ne da haram. Sai manzo Allah ya ce anna yustajabu lahu, wai tayaya mamaki ma ake, wai tayaya ma za a amsa wannan addu'a, wai shi wani karambani ne ma ya kai shi ya roki Allah tukuna, irin su ake karbawa. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Ma'ana tamkar ma yin addu'a ga irin wannan sakon Allah ne, kai ka ci haramun, ubanka ya ci da kai haramun, uwarka ta ci da kai haramun, ko marikin ka ya rike ka da haramun ka girma, wai kai wani zangayi ya kai ka kai addu'a cewa akai irin ku ma suke yin addu'a? Ai ba irin ku suke addu'a ba, bata lokaci ne. To saboda haka ya jama'a, ku kula da waɗannan abubuwa. Wallahi duk abin da ya zan akwai haƙƙin wani, yana rikita maka shiri, yana lalata rayuwarka, yana kwashe albarka a cikin harkarka. Shi yasa ka guji zalunci, karamin shi da babban shi. Allah ya isa kuma duk wanda ya maka. Manzon Allah yace wallahi duk wanda ka san akwai wata kullele ne ya tsakaninku, ku warware kafin a je ranar alkiyama, ranar da ba a ciniki da dirhami da dinari. Inna ma hiyal hasanatu wassayiatu, lada ne lokacin da zunubi ake ciniki da su. Shi yasa duk wanda ka san ka zalunta anan yayi maka, Allah ya isa ka je ka tattaro su, ka roki gafarar su. Imam al-Bukhari sai ya kulla wani babi mai ban mamaki akan matsalan nan. Yace babi, idan oga yayi wawusa, oga ya wawusa da yawa, sai je wai za a tafi aikin hajji ne ko ya kusa mutuwa ne, ka san sai ya dabara, sai ya kurmar kalma wajen roƙon gafara. To jama'a, a yafe mu dai, a yafe mu dai, a yafe mu, za mu tafi ko mu dawo ko ba mu dawo ba. Imam al-Bukhari yace shin koda sun ce sun yafe, ya yafu? Karshe ya nuna cewa bai yafu ba, domin su ba su san cutar da kai musu ba. Kai ne ka san cutar da kai, yanzu ne sai ka zo za ka ga za ka mutu ne, ko kuma ka ga cewa za ka tafi aikin hajji ne, ko ka dawo ko ba ka dawo ba. Ka wawuri miliyan 10, su ba su sani ba. suna daukan dan zanuban da ke tsakanin ku ne kai gulmar su ko kai musu wani dan laifi kadan sai kai ka zo kana cewa a yafe mu sai ai ba komai ranka dade ai ba komai ranka Imam al-Bukhari yace har sai ka gaya musu cutar da kai sai ka ce miliyan 10 da nawa wusa sama da fadi gwamnatin jihar Kaduna duk talakan jihar Kaduna duk gaba daya ka fito radio kai jawabi su hadu gaba daya kalimatu haqqin wa ijma'in su ce sun yafe maka sannan ba haka ba ka mayar yana cikin sahihul bukhari Allah ya shiryar da mu shi yasa karkai ai kai ka tuba mana wannan aqida ce irin ta bani isra'ila a ce kai zalunci kai ka tuba aqida ce ta bani isra'ila kai ka san haramun ne sai ka ce bari kai ka tuba dubi ayan annabi yakubu ba abinda suka ce kenan ba suka ce mu je mi watakunu min ba'dihi qauman salihin daga baya ma zama mutanen kirki sai mu tuba ai kaga sun san laifi ne sai suka kiru da mu zu wajen yi Allah ya shiryar da mu to sayyidina Umar yace a kyautata waɗannan mutane da suka hijira da jinin su aka taimakawa addinin musulunci jama'a wani tun daga Makka har Madina a kafa ya taho fa ya gudo ya taho rin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Zainabu cewa ubanta ce wallahi tunda na musulunta kace ba ni hijira to sai na aje maka abun kunya a garin nan ni kuma zan daina ci in daina sha har in mutu a zo ane maka gori ka kashe yarka da yunwa kwana daya kwana biyu kwana uku yaga kai yan nan da gaske take fa sai kira wanda yace ki rufa mana asiri ka dora ta a rakumi ka kai ta wurin Muhammad ka dawo ka duba kwananta uku ba ta cin abinci ita so take sai ta je ta sadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Madina to a ce yanzu an yi wannan musuluncin kuma sai ta ga gwamnoni suna wucewa da zinduma zinduman motoci sarakuna mota kilomita 2 saboda Allah amma ita tana gefe tana sai da rogo da dinkin da kuli in te Allah ya isa kana jin ba za ka yi hadari ba saboda Allah ku dubi wannan zalunci jama'a ka je ka dubi wata tsohuwar mai sai da gyada a yanzu wallahi kar kai mamaki da ita akai campaign ne ho da NRC da wane ne da wane ne amma yanzu karshe ba ta da jali na naira 50 gyada take kasawa yan primary suna fiye don Allah ba ku cuce ta ba za ku iya da zanubin wannan tsohuwar sayyidina Umar yawo yake da daddare duk yan tsofaffin nan ba da ba jika ba kaza sai je hura mata wuta da daddare mata rushi yadda za ta ji dimi tsohuwa dare yayi sai ta makyarketa ta kasa bacci sai mata shimfida ya hura mata ya gyara mata abubuwa maganin sauro ne a duk a mutunta ta sannan sai ya wuce ya tafi haka yake sayyidina Umar yana nan sai karo da wata mata sai ji tana Allah ya isa tsakanina da Umar sai ce subhanallahi kuma Umar me yayi ha ake kai shi wurin Allah kuma sai ya kwankwasa kofa baiwar Allah lafiya me ya faru su suna da tawali'u jama'a ba rawani suke gashi nan dami guda ba ba abin da ya shafe su ba riguna suke sa ba sayyidina Umar rigar shi kwaya daya mishi ya ite mallaka kwaya daya ba wani rawani zai sa ba yadda da an ganshi dama an san shi su kuma ba a yin poster su ba a yin hoton su balle ka ce ka taba ganin shi a hoto yanzu ka ganshi zaka gane su ibadur rahmani ne allazina yamshuna 'ala al-ardi hauna bayin Allah ne tafiyar su suke cikin lumana akan hanya saboda haka ya kwankwasa kofa bata gane Umar bane domin bata taba ganin ga gunkin shi nan an sa a kofar gari ko gashi nan ana nuna NTA ko a ba abin da ya shafi Umar al'amarin shi yana da sauki sai ka same shi yana kwance a gindin bishiya kafiri aka zalunta a Sham dan governor na Sham ya zalunci kafiri sai ya taho Madina kawo kara yazo bayan gari sai ya ga wani mutum a kwance sai ya haure shi yace ka mu je ka nuna mini mai gidanka yace waye ce khalifan musulunci an zalunce ne ka na ka kuka yace ni ne ya buge shi yace kai ana magana shugaban kasa kana magana kai matsiyaci talaka sayyidina Umar ka gani yanzu a ce yayi katuwa fada da dawa kai kin ka ganshi dole ka san shi ne ko amma ba abin da ya shafe shi yana zaune da la'asar wallahi sai ka huta in ka duk waɗannan fada da bodyguards kowa ya kauce sai ka ci dukiyar wani wani yake harin ka amma kai kanka kana dami da yunwa wa yake jin haushin ka kuma yace ni ne Umar ka gaya min abin da ya dame ka yace kai ne Umar da gaske, yace babu shakka ni ne Umar, ka faɗi abin da ya dame ka zan maka magani insha Allah. Sai da ya kalmar shahada tukune musulunta. Shi yasa tarihin musulunci ya nuna sahabbai in suka shiga gari kafin su muku wa'azi sai suke kunu amsalana, ku yi kokari ku zama irinmu. Yanzu wannan musulmi zai daga wa kafiri hanci yace zama irina, irin ka macuci, mashayin giya, mazinaci, dan damfara, azzalimi. Amma su da yake sun san sun shirya sai su ce kai kafiri kai kokarin zama irina, kai yanzu waye kai da zaka ce irin ka, anta dajjalun minad dajajila, dajjal ne kawai. Amma su da yake sun san sun shirya, kuma wallahi ada a jahiliya su ne fasikan jahiliya, su ne mashaya giya, su ne yan tauri, su ne yan fashi da makami, duk wata barna ta jahiliya wallahi sai da suka yi. Amma da suka zo da yake da gaske suke musulunci, sai da suka waye gari kamar mala'iku ne su suke yawo a bayan ƙasa. Saban Allah ba sa son su ga ane, akwai wanda ya ga ana saban Allah sai ya hau makyarkyata. Makyarkyata ya hauyi kamar abin ne ya ba wai shi ya yi ba, gani ya ane sai ya hau makyarkyata haka. Kai ka san tun a nan duniya akwai bambanci tsakaninka da su ko? To ahir wallahi da ka buɗe baki ka zage su musuluncinka zai tarwatse. Jama'a mun gane wannan ko? Wannan kafiri sai da ya musulunta, sannan ya ce yanzu kai ne shugaban ƙasa amma ɗan gwamnanka yana can yana wulaƙanta jama'a. Sayyidina Umar ya sa aka dawo da gwamnan, aka cire shi, aka naɗa wani a kan kafiri ƙwaya ɗaya. Kafiran ba za su fahimci da gaske ake musuluncin ba. To Sayyidina Umar shi yake cewa kar ku zalunce su amma ku wulaƙantar da su. Ina ma'anar wulaƙantar da su, duk abin da ya zan na girmamawan musulunci ne ba za a yi wa kafiri ba. Ba za a bar matar kafiri ta sanya hijabi da doguwar riga ta rufe jikinta ba. A'a, in za ta sa za ta sanya hijabin da doguwar riga amma ba kwatankwacin yadda jikinta zai rufe ba, aka ce sai ta dage iya kaurinta da an ganta an ga kafira ce. Ma kuma Umar ya ce ka a zalunce su. To Sayyidina Umar kenan yana yawon nan da daddare, ji wannan mata tana fitowa sai ta ce Umar ai Allah isa tsoka, ta ce yace ki saurara baiwa Allah me ya zafi, ta ce ya tura mijina an kashe shi a wurin yaƙi, ga ƴaƴa ya bar mini marayu ba abin da za su ci, na hura tukunya na ɗora dutse na zuba duwatsu a ciki, yara ina lallashinsu sun kasa fahimta ta. Umar ya ce baiwa Allah ki shiru ina zuwa. Ya ruga da gudu, ina kenan presidential villa kenan, gidan shugaban ƙasa kenan, ya ruga da gudu gidan shi ya je ya taso first lady matar shi kenan, ya taso ta da gudu ki taso lafiya, ta ce ina lafiya, ice ina lafiya, ga wata talakatan ta nemin Allah isa ki taso ki ɗauko tukunya a kanki. First lady ta ɗauko baƙar tukunya a kanta, ba gwaggwara ba, ba gwaggwara ba, a'a baƙar tukunya ta ɗoro a kanta, shi kuma ya ɗoro buhun gari ya taho. Shugaba mai cikakken iko suka taho, ya zo ya hura wuta. Mai ba da labari abokin Umar ya ce wallahi sai da na tausaya Umar da na ga Umar ya kwantar da haɓashi yana hura wuta, jeminshi yana sharar ƙasa, shugaban ƙasa jeminshi na sharar ƙasa yana tukawa talaka tuwo. Sayyidina Umar ya ce in gari ya waye baiwa Allah ki jefa da Umar, amma kake ba da labarin sharri ki faɗa alheri. Da ta je ta kawo kanta sai ta ga ashe shi ne Umar, sai za ta hau makyarkyata ya ce ba komai, ki kwantar da hankalinki, ba ki laifi ba. To daga nan ne aka kula da haƙoƙin irin waɗannan. To daga wannan lokacin duk wani yaro ƙarami Umar sai ya sa aka yi rijista shi, duk wata akwai wani kamasho da za a aika mishi wanda za a rinka ci da shi abinci. Ka gaya min yaron in ya girma ba zai ce Umar radiyallahu anhu ba? To abin da ake so kenan, sai kun kyautata wa na ƙasa da ku za su taso suna yaban ku. Ina fatan jama'a mun fahimci wannan. Yanzu yara ba sa zuwa makaranta saboda me? Kun ƙi biyan malaman kuɗin albashi wanda ya kamata. Har yaushe za a ce malami ya wata guda yana karantarwa a ce an ka 1,200 ko da 1,800 an bashi, an zalunce shi. Ko da shi kadai ne gauro yake, tilon shi bai da kowa, 1,800 sai mishi kadan. jama'a mun gane wannan da kyau. To amma sai kaga ga yanzu ya ƴaƴan talakawa ba sa zuwa makaranta. Yanzu duk wanda bai da halin ya saka danshi a private school da zai biya kuɗi shikenan. Ba abin da ya shafe su su kuma sun yi shiru, babu ranar gyarawa. Saboda me? ƴaƴansu sun wadatu daga su je makarantun primary irin waɗannan na gwamnati. ƴaƴansu sun wadatu daga su tafi irin waɗannan makarantu na secondary na gwamnati. Sun gyara makarantun federal government na secondary. Ko kuma su tura ƴaƴansu ƙasashen Ingila da sauransu. To shi yasa sai kuka ga Allah ya nemi su ainihin wato a mummunan sakamako irin na mummunan aikin da suke. Sai su tura ƴaƴansu Ingila karatu ko America sai ƴaƴansu dawo da jita sun zama mawaka. ƴaƴan talakawan kuma suna nan suna ƙududdufawan haka wannan shi zai zama lauya, in uban wancan mai kuɗin ya ci kuɗin ya kama shi ya ɗaure. Wannan shine zai zama kaza likita, in gwaiwa ta kama shi shi zai farke shi. Duk sai kaga haka Allah yake musu kyakkyawan sakamako na irin ainihin aikin da suke aikatawa. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? To Sayyidina Umar kenan jama'a yake wasiya a kula da haƙƙin waɗannan talakawa. Sannan sai ya ce an ya'rifa lahum haqqahum, shugaban ƙasar da zai maye makofina ya san darajar waɗannan mutane. Al-muhajiruna al-awwaluna dinnan suna da daraja. Jama'a saboda darajarsa a nan duniya kafin su mutu kakaf sai da Allah ya ce ya ba su aljanna. Was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansari wallazina taba'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah ya ce waɗanda suka shiga musuluncin nan da farko mutanen Makka suka hijira. Da sauran mutane ma da suka yi hijira, don ba daga Makka ne kadai aka yi hijira ba jama'a. Su Abu Huraira ai su ma muhajirai ne. Abu Huraira ma hijira yi amma ba daga Makka ba daga Yaman. Su Abu Musa al-Ash'ari su ma muhajirai ne amma ba daga Makka ba daga Yaman. To duk waɗanda suka yi hijira suka taho Madina, da waɗanda suka tarbe su suka ainihin mutunta su a Madina din nan, da waɗanda suka biyo bayan su sai Allah ya ce da kyautatawa. Su waɗancan tunda sun kyautata babu buƙatar a faɗe. Amma su waɗanda duk za su biyo bayansu Allah ya ce sai in sun kyautata irin nasu. Allah ya ce ya yarda da su, ya amince musu, sannan kuma su ma zai musu abin da za su amince da shi gobe kiyama. Tun a nan duniya ma sun yarda da Allah, abin duk da Allah ya yanka musu shi ne suka yarda da shi. Sannan sai Allah ya ce ya tattalan musu aljannatai waɗanda ƙoramu ke gudanuwa a ƙarƙashinsu. Don haka Imam Suyuti a cikin tafsirin shi Ad-Durrul Mansur fi tafsiri bil ma'asu ya kawo cewa da za ka rantse da Allah akan cewa duk wani muhajiri, duk wani ansari dan aljanna ne, yace rantsuwar ka tayi babu kafara akai, tayi daidai tunda Allah ya ba su aljanna. To mutanen da Allah ya ba su aljanna, don Allah me zai sa ba za a san darajarsu ba? Me zai hana a mutunta su? Sa'annan ya ce wa yahfaza lahum hurmatahum, a kiyaye musu alfarmarsu. Yanzu don Allah wannan wulakanci ya wuce a ce tsohon soja ya je yaƙi Kongo, ya je yaƙi kaza, a ce yanzu yana can GRA yana gadin wani saurayi dan shekara 30 ko 40. Saurayin nan ya fito ya harare shi, ya zage shi, ya wulakanta shi, shi kuma yana durƙusa yana cewa ranka ya daɗe ka yi haƙuri, bacci ne kwashe ni, a yafe ni, yana wulakanta shi. Don Allah kun kiyaye alfarmarsu? Ba ku kiyaye alfarmarsu ba, ba ku mutunta su ba, kun wulakanta su. Allah zai wulakanta ku tun daga nan duniya har kiyama, matuƙar ba tuba ku kai kuka ba su darajar su ba. Da babu ne sai kowa ya zauna cikin wahala, haka manzo Allah ya rayu. Babu to kowa babu, akwai sai manzo Allah ya wadata kowa, haka al'amarin yake. Shi yasa in ka zo sai manzo Allah ya ɗau rago 100 sai baka rago 100 tun da ya wadata. Amma in babu fa sai a ce ka haƙura, tunda shi ma ya haƙura. Amma shi yana wadace, ku kuma kuna cikin tsanani, an yi zalunci akan haka tunda dukiyar ta gwamnati ce. Wa usihi bil ansari khairan, yace mutanen Makka waɗanda suka tarbi musulunci, ne ma halifan da zai zaunu bayana ne mai wasiya, wasiya alheri ya mutunta su. Allazina tabawwa'u ad-dara, waɗanda su ne suka zauni ƙasar Madina. Wal imana, kuma mutane ne masu imani. Min qablihim, tun kafin muhajirai su zo su zauna a Makka, waɗannan mutane, mutanen ansar, su ne suka ainihin zaune ƙasar Madina. Yace a kiyaye su. An yi qubala min muhsinihim, wanda duk ya kyautata a karbi kyautatawar shi a yabe shi a mutunta shi wa an yi ufa an musiihim wanda kuma duk ya muna na yi kuskure a yafe a kauda kai wa usihi bi ahli al-amsari khairan mutanen da ke sauran garuruwan musulunci irin su Kufa irin su Basra da sauran kasashen musulunci to inne wa halifan musulunci wasiya ta alheri ma'ana kai ya zama shugaban kasa ya gyara garin su ya gyara mutanen da ainihin suke nashi ne ya gyara cibiyar mulki amma sauran garuruwan da ke kewaye a basu ba wutar lantarki ba ruwan famfo ba albashi babu ainihin kula da maganin asibiti ba abin da ya shafe su da waɗannan al'amura kai ya zan shugaba ya haka a'a sauran garuruwa ma lallai a mutunta su a kula da su fa innahum domin su waɗannan garuruwa da waɗannan ainihin musulmi muhajirai da ansar ridul islami su ne rufin asirin musulunci don Allah jama'a duk inda ka ji ana cewa federal capital a ce nan ne cibiyar mulkin kasa in a ce duk gaba ɗayan jihohin babu su to waɗanne jiho ina ake mulka kenan shin zai yiwu cibiya amma babu ciki ba zai yiwu ba ashe jihohin nan da ƙananan hukumomin nan da talakawan da ke ciki suke rufawa federal capital asiri suke lullube babban birnin tarayya to lallai a mutunta mutanen garuruwan nan wajubatul mali kuma suke tattaro dukiya duk dukiyoyin ba daga nan ne ake samu to sayyidina Umar kenan Allah ya kara mishi yarda yace a kula da mutanen garuruwan nan saboda su ne riga su ne mayafin musulunci su suke lullube da asirin musulunci ka a ci amanar su wajubatul mali suke tattaro dukiya wa ghaizul aduwi sannan su suke fusatar da makiya yanzu a ce jama'a din Najeriya nan a ce birnin tarayya ne kawai ba rana ɗaya America za ta kawo hari ko Rasha ko wata ƙasa ba amma yawan mu ba za mu iya ƙariya lokaci guda ba sauran jihohin da ke kewaye da birnin tarayyan nan ashe suna ƙarawa birnin tarayyan kwaljini to dan me za a wulakanta su duk wutan Najeriya a janye ta a koma da ita birnin tarayya duk ruwan famfo in ka bude shawa a birnin tarayya kamar zai fasa kanka saboda karfin ruwa ruwa mai dadi kamar swan water amma a garin ku duk ruwan famfo ka tara shi ka gani me bambance shi da ruwan kogin garin ku dan maganin da ake digawa sun kwashe sun kai kasuwa sun sayar wa ɗan koli sai su sako muku ruwan kawai sai to haka ruwan rijiya ruwan kogi kana diban ruwan famfo in ka aje abokiti an jima sai ga karkashin shi da kasa to yaushe ake rayuwa irin wannan a ce ana rayuwa cikin adalci sai a ce ayi addu'a wallahi kar ku zama kristoci fa kristoci su ne da an yi wa'azi minti biyu sai a ce a rufe ido za a addu'a addu'an minti 15 karatun minti 5 saboda san banza jama'a aiki ake sannan ayi addu'a ba kawai haka ayi zancen banza sai a ce ayi addu'a ayi ta addu'a kawai ayi abin nan sai an yi aiki sai an baiwa haƙƙin mai haƙƙi haƙƙin shi sannan sai ya ce wa alla yu'khadha minhum illa fadluhum ar-ridahum sannan mutanen garuruwa kar a karbi zakka ko wani abu daga hannunsu sai abin da ya zama wanda ya rage na daga cikin dukiyarsu sai abin da ya kai zakka sannan kuma a karba a bisa son zuciyarsu ka aje kawai a kwace a taushe a zalunce su fili ne a kwace gona ce a kwace rijiyar man fetur ta fito a gonar mutum ko ta fito a gidan mutum addinin musulunci ya ce tashi ce ba ta gwamnati ba ce tashi ce addinin musulunci ya ce gidan shi ya haƙa yana haƙa rijiya ko masai sai ya gano wata rijiya ta gwalagwalai ko wasu ƙarau ko wasu ma'adinai addinin musulunci ya ce nashi ne sai ya kasafta kashi 5 sai ya bada 1/5 sadaka shine khumusi sauran kuma nashi ne addinin musulunci bai ce rijiyar man fetur in ta fito gidanka ai shikenan wannan dukiyar kasa ce a dukiyar ka ce kai ka sai fegin nan ka samu rijiyar man fetur a ciki ko ka samu duk abin da ka samu naka ne sai ka bada 1/5 shine haƙƙin Allah a ciki sauran kuma ka je kai sha'aninka da shi in gwamnati tana so sai dai ai ciniki miliyan nawa a baka kudin ka tab kar a je abu dare a kashe ka dan a kwace wannan abu a hannun yayanka an zalunce ka ranar da za a biya ka tana nan zuwa shi yasa ku tabbatar da cewa wallahi duk wanda kuka zalunta ku marmaza ku mai mai da haƙƙin shi tun kafin ranar alkiyama. Sannan Umar yace wa usihi bil a'rab khairan, khalifan da zai zauna baya na ko shugaban kasan da zai maye min ne mai wasiya game da mutanen ƙauye ya kula da su ya rike amanar su. Fa innahum, domin mutanen ƙauye aslul arabi, su ne asalin larabawa. Duk wanda ka duba duban shi da kyau, ba daga ƙauye yake ban, ba daga ƙauye yake ba, mahaifin shi daga ina yake, in ba daga nan kakan shi daga ina yake, duk zaka ga in ka ga birni ko bariki sai ka ji wannan ba Sokoce ne, wannan ba Kano ne, wannan ba Kebbi ne, wannan ba Zamfara ne, wannan duk an zo an cika bariki. In aka tashi komawa sai kowa ya koma ƙauyen su. To mutanen ƙauye din nan Sayyidina Umar ya ce a mutunta su, su ne asalin musulunci, su ne ainihin asalin larabawa. Wa maddatul islami, kuma da su musulunci yake alfahari. Wallahi mutanen ƙauye sai an mutunta su, aje a kai musu haƙoƙinsu, aje a kai musu addinin musulunci. Idan ba ku kai musu haƙoƙinsu ba, ba ku kai musu addinin musulunci ba, to kiristoci sa taso tun daga Ingila su ƙetara su shiga ƙauyuka su je su mai da musulmi su ridda, maguzawa su shigar da su addinin musulunci, su kai musu injin jajjage su shigar da su ainihin cikin addinin Kirista, su kai musu injin jajjage da injin nikan gari da asibiti da komai su kafa musu a wannan wurin, sai su ce to shekara nawa kuna tare da su waɗannan, sun yi muku? Ba su yi muku ba. To yanzu ku ba ku ganin kyautata da muka yi muku? Me zai hana ku shiga addinin mu, mu ma kuma ku rinka yi wa mutanen ku haka? Duk gashi nan kana ga kewaye da munan zaria da kewayen Katsina da gefan Kano, duk galibin maguzawan sun zama ainihin kiristoci. Me yasa? Saboda ba a bi irin wannan wasiyar ta Umar ba. To kuma kowa ya ga irin barnar da take faruwa, irin wannan barnar ce take faruwa. Waɗannan maguzawan in suka yi ƙarfi sai su shigo sai su ce sai a ba su sarautar wannan garin. Yaya za a ce su suna kiristoci a ce har yanzu musulmi ne zai ci gaba da shugabancinsu? Ba sa yadda. Kowa da ya ga ta'adin da yake faruwa a nan. To da an bi su an kai musu addinin musulunci da wuri, da musulunta suka yi, amma sai aka rinka zaluntarsu, sai a je a yi musu rubutun sha, sai a je a karɓi zakka a wurinsu. Wai har zakka ake karɓa a hannun maguzawa fa a ƙasar nan? Zakka sai ka ga musulmi wai sun tafi karɓan zakkar hatsi, dawa da masara da sauran abubuwa wurin maguzawa, shekara ta yi. Su sun iya karɓan zakka amma ba su iya su musuluntar da su ba. Randa duk wani ba maguje ya ce zai musulunta kuma ran nan bala'i ya haushi. Don haka yana sha'awar musuluncin amma sai ƙyamata. Don me? Sai ya kawo rago. Wani ma sai a ce sai ya kawo ragon ubanshi da na uwanshi sannan da nashi. Sannan malaman su ce akwai kwadago, akwai aiki, sai ya gabatar musu sannan. In ba haka ba Allah ba zai karɓi musuluncin shi ba. Kai ka ce su annabawa ne da Allah ya turo su zama wakilai akan jama'a. Wa an yi ukhadha min hawashi amwalihim. Sannan Sayyidina Umar ya ce in an tashi karɓar zakkar mutanen ƙauye ɗin nan, to a karɓa daga ainihin wato dukiyoyinsu waɗanda suke ƙananan dukiyoyin. Kar a je karɓan zakka a dubi kafceciyar saniya ko wani rago wanda yake uban garke, a je a karɓe, a sai a dubi abin da yake ya dace a karɓa, wanda la darara wala dirara, ba za a cutar da shi ba, shi kuma ba zai bari a cuce shi ba. Ka a je a ɗauke babbar saniya, ka kuma a je a ɗauko ɗan maraƙi, ko a je a ɗauko ɗan ƙaramin ɗan akuya, a yi mishi adalci. Wa taruddu ala fuqara'ihim, in aka karɓo zakkar kuma to a mayar wa talakawan da ainihin aka karɓa na wannan gurin. Wa usihi bi zimmatillahi, jama'a Sayyidina Umar wasiya fa yake tunda mutuwa ta zo mishi. Wasiyar nan kuma sai kasafta ta jama'a jama'a, ya fara da musulmin farko, sa'annan waɗanda suka biyo bayan su, sa'annan musulmi mutanen ƙauye, sa'annan sai kuma ya ce khalifan da zai zo bayana ne mai wasiya bi zimmatillahi wa zimmati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ya kula da alƙawarin Allah da alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Waɗannan Yahudawa da waɗannan Kiristoci waɗanda suka yarda za su zauna ƙarƙashin hukumar musulunci, za su dinga baiwa musulunci haƙoƙin shi na jizya da makamantansu, to a kula da haƙƙinsu. Sai ya ce an yi wufa lahum bi ahadihim, a cika musu alƙawarinsu, ka a ha'ince su, ka a zalince su. In aka yi alƙawari da kafiran amana za su rinka ba da kaza, to manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace in ka kama wani daga ciki ka kashe ba za ka shiga aljanna ba ma yace kanshin ta ma ba ka ji hadisi ne sahihi yana cikin sahihul bukhari saboda kai wa Allah ta'addanci ne ka ci amana da amanar manzon Allah kuma saboda su sun bada amanar kansu ne a bisa sun tabbatar za a kare su a ƙarƙashin dokar Allah da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa an yuqatala min wara'ihim sannan kuma a rinka yaki ta bayan su ma'ana a rinka kare su in aka ce waɗannan kristoci ko yahudawa sun yadda za su zauna ƙarƙashin mu suna biyan mu jizya to duk wanda yazo zai yake su daga wani makiyin su na gefe guda sai mu je mu tare su saboda mu iyayen gidan su ne to waɗannan irin matsalolin zaka ga su ne maka wahalar fahimta a yanzu da kake rayuwa ya zama kristoci ne kuma suke sama sai abin da suke so sai irin tsarin rayuwar da suke so sai irin addinin da suke so sai irin tsarin da ilimin suke so sai kaga al'amarin yayi maka wahala amma fa Allah yana da doka a kanka yana da doka a kaina yana da doka a kanmu yace qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir waɗannan da basu yadda da Allah da ranar lahira ba ku musulmi to ku yake su wala yuharrimuna ma harrama Allahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq sannan ba su haramta abinda Allah da manzon Allah suka haramta kuma addinin da suke bi ba addinin gaskiya bane min alladhina utul kitaba min qablikum daga cikin kristoci da yahudawa da aka ba su littafi kafin ku Allah ya ce ku yake su in ku ba ku yake su ba su za su yake ku jama'a ku ji wannan dokar Allah ce Allah ya ce ku yake su addinin da suke bi addinin ƙarya ne sannan abinda Allah ya haramta musu a dokar su ba sa haramtawa abinda manzon Allah ya haramta musu ba sa haramtawa addinin da suke bi addini ne wanda yake lalataccen addini ba sa bin addinin gaskiya sun lalata addinin saboda son zuciya Allah ya ce ku yi ta yaƙarsu ba ranar ƙaƙƙautawa hatta yi utul jizyata an yadin duk wani kafiri sai ya ba da jizya a madadin shi kanshi wa hum saghiruna a cikin ƙasƙanci to dokar Allah kenan to in suka fara ba da jizyan nan to an yi alƙawari za a kula da haƙƙinsu kenan duk wanda yazo zai afka musu sai a kiyaye shi in ya zama kuna wa'azi sai wani kafiri ya zo ya ce ina son yanzu zo in zauna cikin wa'azinku in ji babu laifi za a zo da shi har cikin masallaci za a shiga da shi jama'a masallacin Ka'aba ne aka haramta wani kafiri ainihin ya shiga amma in ba haka ba hadisi sahihi yana cikin sahihul bukhari hadisin sumamatu kafiri ne aka kamo shi amma da aka kamo shi sai manzo Allah ya sa aka daure shi a cikin masallaci bukhari yayi hujja da wannan akan za a iya shigar da kafiri cikin masallaci inde ba na Ka'aba ba da aka daure shi kwana da kwanaki to yadda ka gan mu haka su ma wasu dabi'un haka wasu matasan suke cikin sahabbai wannan sahabbai su je su zazzage shi kafirin banza kafirin wofi tashi nan mun kamo ka yanzu ƙarya ta ƙari ka ce oho dai an kiya musulunta mu ga ta tsiyar ba zan musulunta ba ba dai ku kashe ba to ku kashe amma dai ba zan musulunta ba manzo Allah da yake yana da saukin hali afuwun aniz zallati hatta ka annahu sawa'un alaihi man yuti'u wa man ya'si haka alfaza zai sifanta manzo Allah yi bi manzo Allah yace manzo Allah ahuwa ce da shi game da duk wanda ya mai laifi duk wanda ya mai kasasaba sai laifi kai sai ka ce ma da mai yabon manzo Allah da mai zagin shi kamar duk ɗaya ne shi a wurin shi duk ya yafi gaba ɗaya al'amarin shi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah da ya fito sai ya ce ku kwance shi ku rabu da shi ku rabu da shi ana kwance shi sai ya ji dadi kuma to tunda ba dole bane ba da tsiya bane sai ya ce zan musulunta yanzu da ya musulunta shikenan sai aka ce je wanka to dukkanin masallaci in ba Ka'aba ba kafiri zai iya shiga sai in bukata bata kama ba to kafiri yazo ya ce ina son yazo ya ji wa'azin ku a wurin wa'azi ne ka ku ce kana arnan da kai zaka zo ka ji wa'azin mu me ya hada mu da kai a'a Allah ya ce wa in ahadun minal mushrikin istajaraka in wani cikin mushrikai wani kafiri ya ce ina son in shiga alfarmarka in zo in ji wa'azin ku Allah ya ce fa ajirhu ka saka shi cikin alfarmarka yazo ya zauna hatta yasma'a kalamallahi har ya ji magana Allah ya ji wa'azi in ya gama ji in kuka bar shi ɗan iskar anguwa za su je su nemi shi yaho sai Allah ya ce ku ɗauke shi ku kai shi har anguwarsu sun ma'ablihu ma'amanahu ina ne in kuka kai shi ya natsu ba za a yi mai yaho ba ba za a cutar da shi ba ba za a afka mishi ba aka ce ku kai shi har wannan gurin ya zo ya ji wa'azin wallahi tallahi da a ce da dama ana barin kristoci da sauran makamantansu zo su zauna a tsanaki su ji wa'azozinmu wasu fitintunun da ba su faru ba saboda abin da yake faruwa waɗannan fastoci nasu da ko gani makaryata ne ba sa gaya musu gaskiya azzalumai ne saboda in sun gaya musu gaskiya game da mu musulmi game da addininmu na musulunci to za su musulunta su mabiya to dan haka kullun sai dai su gaya musu ƙarya sai in kwatance ya tashi ne suna son su samu kansu daidai to sai su wani kwatancen da musulmi dan su samu kansu daidai misali ba dukkan kirista bane fa yake zuwa coci ya sujuda idan oga ne ya je kamar minista ko wani famse ko wani director in an yi sujuda an ya ga dama shi zai ki saboda dan me zai sujuda tare da talakawa shi mukamin shi ya wuce wannan sai wani pastor ya miƙe yace ku ba ku ganin musulmi ne when they say stand up they all stand up when they say prostrate they all duwe ba ku ganin musulmi in suna sallah an ce su miƙe sai sai ga kowa ya miƙe in an ce su sujuda sai ga kowa yayi in an ce su zauna sai su zauna wai kabbaran nan da liman ke cewa Allahu akbar to stand up ce da an ce su miƙe sai ga to kaga anan suna misali ne da musulmi kawai dan su samu shawo kansu amma in ba haka ba ba sa gaya musu gaskiya game da mu to dan haka jama'a wallahi da wani kafiri yana sai da chemist a anguwarku ko yana sai da wani abu ko kusa da kasuwarku sai ya ce shi ko yana son yau ya zo ya ji wa'azinku sai ka ce ka zo mu je ne zo sai ka samu liman liman wannan abokin harkar kasuwanci na ne yana jin kasa din wa'azinmu amma yau ya ce zai zo ya ji wa'azi sai a bashi wuri a cikin masallaci ya zauna ya ji wa'azi sai ya zauna ya ji wa'azi da haka zai fahimci wasu abubuwan da fastocinsu suke gaya musu ƙarya ne kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗi dangane da su Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sayyidina Umar yace ainihin a kiyaye waɗannan mutane wala yukallafu illa taqatuhum ka a dora musu jizya sai abin da za su iya dama idan jama'a basu manta ba Umar da yazo rasuwa yace a je wurin Aisha a roƙi arziki dakin ta dan filin nan da ya rage ko a hada shi tare da kaburkan abokan shi ga kabarin Annabi ga na Abubakar ga kuma nashi Aisha tace tayi izini Sayyidina Umar yace in na cika kai Abdullahi a rungumi gawata a kai kofar ɗakin Aisha a ce Umar na sallama fa Umar na gaisuwa yana roƙon arziki in kin yarda to yace mai yiwa ganin idona ne ina da rai yasa ta yarda in na mutu mai yiwa ta ji abin ba dadi don Allah ku duba adalcin Umar fa Umar fa baya son yayi zalunci jama'a daidai filin da zai kwanta ne kawai a matsayin kabari amma bai son ya kwanta a na haramun to shine Abdullahi dan Umar sai aka dauki gawar uban shi Umar aka je fa qala sai yace yasta'zinu Umar ibn al-Khattabi Umar dan Khattabi fa yana roƙon izini jama'a tun makonnin da so gabata na gaya mana haka ake a musulunci in ka je gidan mutum aladabi na musulunci ba cewa zaka yi ana sallama da wani kawai a faɗi sunanka haka tsarin musulunci yace ko wasiƙa zaka rubuta ka fara sa sunanka wannan ka'idar bature ka aje mishi ka'idar shi gefe guda da formal da informal address duk wannan informalities ne ka barwa bature ka rikitan shi ka bi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Bukhari ya rawaito hadisi anan kitabul badi bil wahyi manzon Allah yanzu wasiƙa yana fara da sunan shi ne bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila fulanin kaza kaza haka sunnar wasiƙa take ba farawa ake diya sa to kaji ma ka ce mishi sa kaga ya tashi aiki a kai da sunan ka zaka fara daga wani zuwa wani haka sunnar wasiƙa tace ko oga waye shi kai ba musulmi bane kai musulmi ne shi yana bin ka'idar addinin shi ne duk waɗannan ka'idoji da ku gani jama'a ka'idoji ne na kristoci hadisin yana cikin nan Bukhari wasiƙa ce manzo Allah ya rubuta zuwa ga Herakal sarki ne na Romawa sarkin kristoci a ƙasar Italy yana ana fara karanta wasiƙar sai sarkin fada ya miƙe ya kirari ya ce a yaga wasiƙar tunda ya fara da sunan shi kaga an saba wasu tsarin su kenan to shi kuma tsarin manzon Allah kenan zai fara ya fara da sunan shi shi yasa an zaka fara wasiƙa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu misali takarda daga wani zuwa wani bayan gaisuwa kaza kaza sai kuma ka ci gaba da jawabinka. Kaga daga ƙarshe babu buƙatar sai an sa yours faithful, yours sincere, yours wane ne, an gama tun farko ba ka sa sunanka ba, mas'ala ta ƙare. Dan haka jama'a mu musuluntar da tsarin wasiƙar mu, mu bar bin waɗancan tsare-tsaren nasu. In an juya mu ce addinin mu muke bi, kuma you are so fanatic akan addinin ku, kuna da baƙin ra'ayi akan addinin ku, dan haka mu ma muna da gaskiyar ra'ayi akan addinin mu. Allah ya shiryar da mu. To Sayyidina Umar sai aka ce yana neman izini. To in ka je sallama gidan mutum sai ka ce wane yana sallama da wane, kaga matsala ta fito karara. Amma ana sallama da wane, ana sallama da wane, waye yake sallama? Ko neman izini, karka ce wani na neman izini ga wane waye ya shigo, a sai ka ce wane na neman izini. Kuma karka ce malam wane, kai tawali'u Bahaushe, ya kamata ka gane wannan kalmar da kake faɗi tana da tsada. In wani ya girmama ka da ita ya ce maka sannu malam Musa ko sannu malam Idi, to shikenan. Amma kai ka ce malam Musa na sallama da malam Idris, a'a, baka yi tawali'u ba. Ai a tsarin Bahaushe ma aka ce malam wane sai ce almajirin wane ne, kafin girman kai ya hau mutane kenan. Amma yanzu baka ce mai malam wane ba sai a yi masifa da shi, to ce mishi malam wanan dan a zauna lafiya. Da zai zo wuce aka ce assalamu alaika ya Idris, sai ki ansawa wai dan me kace ya Idris, wai sai dai ya malam Idris. To ya malam Idris, Umar na roƙon izini akan a rufe shi a ɗakin ki. Qalat, sai ta ce adkhiluhu, ku shigo da shi. Ai tunda na bada izini shikenan. Fa udkhila, sai aka shigo da shi. Fa wudi'a hunalika ma sahibaihi, sai aka sanya kabarin shi tare da kaburbukan ainihin abokan shi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ainihin Abubakar da Umar. Annabi da ya rasu nan aka rufe shi, Umar Abubakar da ya rasu aka rufe shi, na Umar ma da ya zo ya rasu nan aka rufe shi. Sai alfazazi ya tattara kaburkan gaba ɗayan su, sai ya waƙe, sai ya musu addu'a. Alfazazi, ka je ka karanta tarihin Alfazazi, fa har Imamu Zahabi sai da ya tarihin Alfazazi Asiru a Alamin Nubala. Ka san kai ne baka san Alfazazi ba fa. Jama'a, ku rinƙa yin adalci, don kun ji 'yan ɗariƙa sun ɗauke ki 20 sun kai ta inda bai kamata ba. Ku kuje ku yi bincike, kar ku yi irin yadda wasu suke dangane da Annabi Isa. Yanzu Kiristoci sun ɗauki Annabi Isa sun kai shi muƙami na Ubangiji. To kar kawai ka buɗe baki ka zagi Annabi Isa, ka ce a to ba ana da'awa allantaka gare shi ba. A'a, shi ma bai yadda da wannan abun ba, bai ce ayi ba. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi, haka zai ce wa Allah, ban ce da su ba sai abin da kace in gaya musu. Ani ibudullaha rabbi wa rabbakum, cewa na yi su bauta Allah, shine Ubangiji na, shine Ubangijinsu. Jama'a, to ba daidai bane ka buɗe baki ka zagi Annabi Isa. An gane wannan? To in ka gane haka, kar kawai ka buɗe baki haka siddar, ka zindima wa Sidi Abdulkadir Zagi. Sidi Abdulkadir babban malami ne na Ahlus Sunna, daga cikin malaman salaf, malamin malamin Ibnu Taymiya ne. Kaga ko wannan kadai ya ishe shi daraja. Ibnu Qudama malamin Ibnu Taymiya ne. Shi kuma Ibnu Qudama almajirin Sidi Abdulkadir ne. Don haka in kana karanta littafan Ibnu Taymiya, zaka ga Ibnu Taymiya ne wa Sidi Abdulkadir addu'o'i na alheri. To ka bar munanan kalmomi da 'yan ɗariƙa Qadiriyya suke dangantawa zuwa ga Sidi Abdulkadir, ka je ka kama zantukan alkhairi. Me ya hana ka ka ɗauki littafin Siru Alamin Nubala, ka ga tarihin Sidi Abdulkadir? Wannan littafi ne wanda Zahabi ya rubuta. Zahabi kuma almajirin Ibnu Taymiya ne. Yana labari ne da tarihin hamshaƙan malamai akan kowane fanni. Ko injiniya ne kai, ka ƙware, ko da ba ma guje ne kai, zai kawo tarihin ka. Don ya ce Siru Alamin Nubala, jam'in sira, siyar, tarihi na manyan hamshaƙai haɓakakkun malamai a kowane fanni. Ƙwararren likita, amma ba ma guje ne ko Kirista ne zai kawo tarihin shi. Ƙwararren injiniya, musulmi ne ko Kirista zai kawo. Haka ƙwararrun malamai na musulunci, ka je ka ga irin yabo na alheri da yawa Sidi Abdulkadir. Shi yasa Sidi Abdulkadir mutumin kirki ne, wanda duk ya zagi Sidi Abdulkadir ya yi istighfari, ya roƙi Allah ya yafe shi, ya yi kuskure. maganar farko kenan. To haka in ka komo bangaren abin da ya shafi alfazazi, wasu suna zagin alfazazi mai littafin ishiriniya saboda kasancewar sun ga cewa yan dariku ne da sauran mabiya bid'a suka zage dangane da karanta ishiriniya. Wasu kuma suna duban irin munanan kurakuran da ke cikin ishiriniya, shi yasa suke amfani da wannan suke zagin mai ishiriniya. Wannan kuskure ne, duk abubuwan da ya na kuskure kakaf, koda kana ganin abin ya kai ga taba haƙi ne na Allah, to ka neman mishi kyakkyawar mafita. Ka neman mishi kyakkyawar mafita, domin me ya fito ne daga kyakkyawar mafitar? Ina muka gane haka? Shine yabon manzon Allah yake zai, manzon Allah yake yabo. Yabon manzon Allah ko koyan zuba a hana ka ba, kai ne Bahaushe, kai ne Inyamuri, kai ne Bayarabe, kai ne yare kaza, ka iya yaran ku ka kware, ka zauna kai tsara waƙe, kai bi manzon Allah da shi matukar babu shirka, babu bid'a, kuma bai shagaltar da kai daga karatun Alkur'ani ba. Babu wanda zai ce kai bid'a a cikin musulunci, saboda ya tabbata manzo Allah yana nan da su waɗannan mayaban nashi, irin su Hassan ibn Thabit da irin su Abdullah ibn Rawaha, duk manzo Allah ya yarda da su. Har manzo Allah in yi sallar asuba sai ya zauna gaban masallaci, Hassan sai ya koma can sahun baya sai ya zauna yana yabon manzo Allah, yana yankar mushrikai, ya nemi su zambo. To Allah ya yi mishi baki, shi Hassan akwai baki, in yi maka waka ya kamba maka sai a saka maka ƙuri'a yanzun nan, in yi maka waka ya kwashe daraja ka sai a ji ba a kaunar ka, abun kunya sai ka kasa fitowa. To amma kuma matsoraci ne, ma'ana yana da baki amma kuma babu ba karfi, rago ne wajen wannan, wallahul musta'an. Shi yasa wani lokaci da aka je yaki aka bashi jiran mata, sai wani kafir ya kawo farmaki sai ya fada cikin mata, sai wata ta namijin tsaye ta mike da takobinta ta wartaki kafirin, ga namiji kuma ya gudu cikin mata. To Hassanu kenan, amma wajen waka alhamdulillah Allah ya mai fatahi akan haka. To da manzo Allah ya san wannan mutum akwai baki, Larabawa kuma ya waka na daga cikin abin da suke cin yaki da ita, to sai ya sa shi ya nemi shi waka, ya nemi mushrikai zambo, sai ya ce ahjil mushrikina, kai wa mushrikai zambo, fa inna ruhal qudus ma'aka, mala'ika jibrilu na tare da kai. Kaga an karfafe shi kenan. To saboda haka alfazazi ya yabi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ya ainihin yabi manzon Allah wasu wuraren da yabon Allah. Wani abin shine zai tsara yabi manzon Allah da shi, wani abin kuma zai yabi manzon Allah ne da yabon Allah, kamar inda yake cewa alam yuqsimir rahmanu bin najmi izhawa ala annahu ma balla qattu wa ma gawa, yace a ba manzo Allah ne Allah ya rantse da cewa da dai ba batacce bane shi, ba halakake bane? Kaga wannan jimi idza hawa ce, Allah ya bi manzo Allah da ita, shi kuma sai ya narke ta mai da ita wake. Kaga nan ya yabi manzo Allah ne da yabon Allah, akwai inda zai yi yabon kanshi. To anan sai a auna a ga abin da yake daidai, sai a dauka abin da ke kuskure, sai a aje akan ka'idar da suka ce zinil qawla in hawalta madha muhammadin wa fi kulli qawlin mustahilun wa ja'izu, duk sanda ka zo zaka yabi annabi ka auna kai da zaka yi waken, kar kawai duk abin da bakin ka ya fada ka bi, ka auna. Yace domin duk magana akwai daidai, akwai kuma sabiyar baki, akwai abin da baki yake wuce ka'ida, to ka rinka auna kaka sakaro bakin ka linzami. To wannan alfazazi da ya rubuta wannan ishiriniya, sai da ya zauna a mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Madina, a cikin masallacin Annabi ya karanta ta. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? To don haka alfazazi ba kafiri bane, amma muna so kai kuma ka fahimci wani abu, kai kuma lallai ka tabbatar da cewa alfazazi akwai abubuwan da ya faɗa na kuskure. Al-Imam al-Busiri mai al-Burda ka tabbatar da cewa musulmi ne ba kafiri ba, amma akwai abubuwan da ya faɗa na kuskure, wallahi wannan ita ce gaskiya kawai. Amma a ce duk abin da ke cikin al-Burda daidai ne, duk abin da ke cikin ishiriniya daidai ne, ko kuma kai ka ce duk abin da ke cikin al-Burda ko ishiriniya kafirci ne, ko alfazazi kafiri ne, ko busiri kafiri ne, wallahi kai wauta. A sai a tsaya ai kalimatu haqqin wa insaf, ai adalci, waɗannan malamai ne masu kaunar manzon Allah musulmi ne amma sun zo yabon manzon Allah sun yi kuskure inda suka yi kuskure a bayyana kuskura to galibin abin da yake damun mutane mutanen mu suna da wata irin kwakwalwa da fafiya marasa daukar fahimta in ka zo ka yabi malami gobe kuma ka ce yayi kuskure a wuri kaza sai a ce kai ne fa jiya kuma ka yabe shi a yabo baya hana kuma ka kuskurantar da shi shi yasa kuka ga suke cewa muna magana da warwara game da malaman fiqh ko Imam Malik Imam Malik sai mu ce babban malami ne malamin sunna ne babban dutse ne ma a cikin ilimin hadisi amma kuma goban aka ce Maliku ya kuskure sai ce jiya kuma fa suka gama yaban shi kuma ka jiya suna zagin shi to wanne za a dauka to kaga kai ban kaura ta shiga kwakwalwarka ai annabi ne kadai yake zama duk inda aka bude baki sai yabo ba a kuskurantar da shi amma bayan haka har sahabbai di yadda kaji muke yaban su wata ran zaka ji an ce amma ga inda aka samu kuskure tare da su to duk wanda ya zan yana kafirta ko yana zagin mai kuskure ya zama dan bid'a duk wanda ya zama kuma yana daidantar da kuskuren mai kuskure shi ma ya zama dan bid'a dan haka lallai sai mun zama wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata sai mun zama al'umma adilai Imam Malik babban malami ne yadda duk kake tunanin malami Imam Malik ya kai malamin hadisi ne malamin fiqh ne malamin tafsiri ne ya kware to amma a wuri kaza yayi kuskure to ana nan har yanzu karka ji an ce babban malami ne ka dauka to ya za a ce kuskure to haka mas'alar take jama'a ko a nan gida lallai dole in yi wannan tambihin kafin mu tafi da nisa za a ji muna yabon Mala Abubakar Mahmudu Gumi wata ran da mun ce yayi kuskure sai a ce ran nan kuma sun yabe sun ce babban malami babban alkali kaza yaya kuma yau aka ce yayi kuskure a wannan ba zai hana shi kuskure ba ka tabbatar da wannan wallahi inna la na'taqidu al-isma li'ayyi basharin siwa rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk wani mutum kakaf da ka sani a cikin al'umma nan tamu ba mu kudirce ya kubuta daga kuskure ba sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wannan ita ce aqidar mu ɗan shi'a ne suka ce limaman su 12 ma'asumai ne daga kuskure da zinubi suka ce dan da zai yi wa a ce limami ɗaya daga cikin limaman nan 12 zai yi kuskure to ai da ba zai yi mai zama liman ba kenan wanda kuma duniyan nan ba zai yi ta zauna ba dole sai da annabi ko da wasiyi wanda annabi yayi wasiyya ya rike kujerar shi ko kuma da wani ainihin wato shugaba ga'idi kaman mahadi kenan suka ce to ba zai yi ya zama wani shugaba daga cikin shugabannin nan kuskure ya afka mishi ba ko kuma wata kauciya yace in kuma ba haka ba suka ce in ba haka ba za a amince da shi ba kenan to kaga wannan aqida ce ta ƴan shi'a dan haka wanda duk yace Imam Malik baya kuskure to jinin shi an ci ya fara shigar shi wanda kuma duk ya bude baki yana zindima wasu Imam Malik zagi ko kuma wasu manyan malamai na musulunci to ya shiga bid'a bid'a kuma ta iyayen ƴan shi'a sune khawarijawa to menene abin da yake daidai shine bin hanyar salaf a yabi mutum akan daidan shi a kuma bayyana kuskuren shi ba dan a zage shi ba sai dan wannan kuskuren kai ya zama matsala ga al'umman musulunci shine kawai ashe wannan ya nuna kuskuren ma ba kowanne ake dakuwa a bayyana ba sai wanda aka zai zama matsala ga al'umman musulunci amma wanda aka san ba zai tasirance al'umma ba sai a ja baki ai shiru game da wannan to haka malaman salaf suke kuma mu mun gaya muku muna bin tsari ne na manhajin salaf saboda haka sai ku yi hakuri da mu a hankali har kafin ku fahimci yadda manhajin namu yake kafin ku fahimci mazhabin mu kafin ku fahimci aqidar mu domin kun saba da waɗanda suke bin dariku ko waɗanda suke bin mazhabi guda daya ko kuma waɗanda suke bin wasu aqidoji na asha'ira da makamantansu a kashin gaskiya mu ba mu da ɗaya daga cikin waɗannan kakaf mu a wajen aqida ba asha'ira bane in ka dauko mu wajen mazhabi mu ba malikiya bane tsakanin mu da Allah ba mu takaitu ga mazhabi daya ba in ka dauko mu wajen mashrabin mu ba ma bin dariqa wani shehi kakaf a duniyan nan duk abin da ya shafi mashrabin mu na zikiri ne ko na shiryan mu ko na neman tsarkin zuciya a cikin alqur'ani da sunna ne muke daukowa sunna din sahihiya, in ba haka ba ba ma daukowa daga wani malami. To in ka fahimci haka sai ka bi mu a hankali, domin kai mai yiwa ka saba sai dai ka ji ana tayyaban Imam Malik, duk matsala kuma in yazo da ita ko ta saba qur'ani ta saba hadisi sai a dauke ta a bi. A'a to mu kam in Imam Malik ya bada fatawa ga aya karara ga hadisi karara, wannan magana ta Maliku ta saba sai mu aje maganar Maliku, sai mu dauki hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Mun yi wa kanmu adalci, mun yi wa Maliku adalci, ba kuma za mu zagi Maliku ba, ba za mu soke shi akan wannan kuskure ba, sai mu mishi addu'ar Allah ya yafe shi. Jama'a, bana tunanin akwai wani musulmi dake saurare na anan a yanzu, ko kuma wanda zai ji ni daga baya a kasar, wanda zai musun irin wannan tafarkin. Kuma da a ce kun bi wannan tsarin, wallahi da kun ga al'amarin ku na da'awa yayi kyau, amma ku ce kadai duk abin da malaman fiqh suka faɗi shi za ku tsayo akai, to za ku shiga cikin rikici ne yawa tsakanin ku da alqur'ani da hadisi, saboda zantuttukan diddaba na Allah ba akwai rikici a cikin su. Haka Allah ya ce, walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan katira, da qur'ani ba daga Allah bane da an samu rikici mai yawa a ciki, amma da yake daga Allah ne fa babu rikici a cikin shi. To haka sunna ma, tunda daga Allah ne take, to babu rikici a cikin ta. In ka ji rikici game da qur'ani ko sunna, a kwakwalwarka ne aka samu rikicin. Kamar in ka tashi zazzabi, in ka dauki siga ka sa a bakin ka sai ka ji ba dadi, madara ba dadi, da zaki da gardi da duk waɗannan abubuwan ba su da dadi a bakin ka. Shin sukarin ne ba zaki? Madara ce ba gardi? Naman ne ba zaki? A wannan tangarda a bakin ka take, to duk sanda kake ganin akwai rikici a Qur'ani, rikicin ba a Qur'ani bane, a kwakwalwarka ne aka samu rikicin. Kamar yadda sukarin can an diba an zuba a harshen da yake lafiya lau, zakin shi zai bayyana. To haka Qur'anin nan ana diban shi aka zuba shi da hadisin nan a kwakwalwar da take lafiya lau, sai a ji ma'anar ta bayyana. Amma kai akwai tabuwa a cikin kwakwalwarka ne, ana bukata akai ka psychiatric amma na malamai. Insha Allah, Allah ya shiryar da mu. Sayyidina Umar ya ci gaba da ainihin wasiya, wato bayan da ya gama wasiyar shi ya rasu, ya zanga shi ainihin an rufe shi, shine muka ce alfazazi sai tattara waɗannan kaburbuka guda uku, ya ce salatun wa taslimun ala qabri ahmada wa qabri abi bakrin wa qabri abi hafsin, ya ce tsira da amincin Allah su tabbata akan kabarin Ahmad, manzon Allah kenan. Ya ce ana Ahmad, yana cikin sunan manzon Allah Ahmad, ba Ahmadu ba. Bi halatta a musulunci ka sa danka Ahmad, a ji ana ce mishi Ahmadu, bin shedan ne ko a ji ana cewa Ahmed? Sai dai Ahmad. Muhammad ka a ce mamma ko mammalo, an yi sabon Allah, a Muhammad. Adam ka a ce Ado, a bashi yadda yake. Jama'a dubbin shedan ne irin waɗannan sunaye da ake canzawa, a sa wa ɗa Ibrahim, a ji ana ce mishi Iroro ko Iburo ko duk. Kai kuma da yanzu an makara yanzu Iburon suke ce maka, to sai ka bi su a hankali. Don ɗan Adam da ka ce ba ka san suna ka za, to wanda ma bai san sunan ka ba sannan zai sani. Wallahi kana makalewa kwana gyalesi nan zai kaji wani yaro ya ce Iburo, wallahi shi kenan sai su mai da kai wani abin tonon fada. Shi yasa in suna gaya maka suna ba ka so, na bara suke gaya maka ko menene suke, sai ka bi su a hankali. Wani ya ce maka na bara ko ya ce maka Iburo, sai ka ce kaga suna na Ibrahim, ka rinka cewa Ibrahim ya fi daɗi, almana za ka yi. Amma wallahi zan kai mutum yan sanda, za ka iya kai tudun waɗannan yan sanda gaba ɗayansu? Ba za ka iya ba, hankali za ka bi da dabara ake yin abin. Allah ya shiryar da mu. To shine sai ainihin alfazazi yake cewa tsira da amincin Allah su tabbata ga kabarin Ahmad annabi kenan, da kabarin Abi Bakar, da kabarin Abi Hafs Umar kenan, Abu Hafs baban zaki, Sayyidina Umar kenan. Dan rashin kunyar shedan da Iblis ba sa hada hanya. Gashi dai Umar baya ganin shedani, amma da zarar Umar ya biyo hanya, shedan ya biyo hanya, sai ga kai akwai maza a hanyar nan, bari mu koma. Rijalun kenan la tulhihim tijaratun, Allah ya kara mushi yarda. To shine sai ainihin yace falan ma furiga min dafnihi, da aka gama rufe Umar, ijtama'a haula'ir rahab, in ba ku manta ba akwai mutane shida waɗanda mutane shidan nan su ne Sayyidina Ali da Usman da Zubairu da Talhatu da Sa'adu da Abdurrahman Sayyidina Umar ya ce ya kafa su su ne kwamitin shawarar zaben shugaba bayan shi to da aka gama rufe Umar sai waɗannan kwamiti sai suka yi taro faƙala Abdurrahman sai Abdurrahman ɗan aufin sai ya ce ij'alu amrakum ila salasatin minkum yace cikin mu shida ina bada shawara cikin mu shida din nan to mu zabi mutum uku daga cikin mu su tsaya takara tunda mu shida ne fa qala az-zubair sai az-zubair dan awam yace kad ja'altu amri ila ali ni kam na sakawa ali qur'ata shine dan takara ta az-zubair dan awam kenan yace ni sayyidina ali ne namiji na na zabe shi fa qala talhatu talhatu dan ubaidillah sai yace kad ja'altu amri ila usman ni kuma Usman ne dan takarata wa qala sa'ad sa'ad ibn abi waqqas yace qad ja'altu amri ila abdurrahman ibn auf ni kuma na saka qur'ata na zabi abdurrahman dan auf wanda ya fara magana kenan shine na wadan takarar kun ga su uku sun hakura sun tura mutum uku to haka rayuwa take ku daina fada akan an sawa ne mai wa'azi ko an sawa ne mai jawabi ko liman dole dai liman ɗaya za a sa idan dukkan ku kun kai ku 70 za ku shiga babbar mota dukkan ku direbobi ne duk kishin ku dai dole guda ɗaya ne zai ja in kuwa kace kai ba za ka yadda ba sai dai a raba ɗaya rike sikiyarin ɗaya rinka murɗa giya ɗaya yana danna totur ɗaya yana taka clutch to ina ga babu inda za ku kai za ku kife duk ku 70 din nan dole ku hakura da ɗaya ko to malamai ku rinka hakuri yan siyasa ku rinka hakuri in aka ce malamai goma ne a masallacin nan to in aka zabi ɗaya ya zama liman don Allah ku danne hasadar malanta ku yadda ku bi shi ka ce ko da ya yi amma dai ya na hau ba san tajwidin dai gashi nan dai abubuwan dai babu laifi dai a'a ka hakura don Allah karkata da fitina a cikin musulmi in yan siyasa ne aka fitar da wani aka ce shi to ku bashi goyen baya a kai ga nasara kai kuma da aka nada ka kazan limamin juma'a ko na idi ko na salawatul khams ko limamin anguwa kar ka dauka fa kafi kowa a aka rinkai kana neman shawara wurin jama'a don al'amari ya tafi kar ka zama kai ne wuka da nama jama'a mun gane wannan da kyau ko to kuna ga yanzu gashi uku sun zabi uku su ukun sun hakura Abdurrahman bin Auf shi ya fara magana Abdurrahman bin Auf an zabe shi amma Sa'ad ibn Abi Waqqas wanda Sayyidina Umar ya ce ni kam na fi son Sa'ad ya samu khalifancin nan amma in bai samu ba wanda di ya samu to lalle ya zabi Sa'ad ya zama ɗaya daga cikin yan majalisar shi to kun ga Sa'ad shi sai ya hakura ya janye sai ya tsaye da Abdurrahman Zubair kuma sai ya janye ya tsaye da Aliyu Talhatu kuma da Bahaushe yake cewa Talha sai mai da shi ainihin wato sai mai da shi tsa Talhatu kuma dan Ubaidillah sai ya janye shi kuma sai saka Sayyidina Usman to yanzu mutane uku ke takara kenan Usman Ali Abdurrahman dukkan sunan su ya fara da ainun haka khalifofin musulunci wannan wane Abubakar me sunan Abubakar ai Abubakar ba sunan shi bane alkunya shi ce Abdullahi da ainun sunan shi ya fara sai Umar da ainun sai wa Usman da ainun sai Ali shi ma da ainun dukkan su hudun da mai sunan su ya fara to nan ma gashi yan takaran ma da ainun sunan su ya fara in ka koma wurin malaman ilimin hisabi suna nan zankama a cikin garin Zaria a Soro da Kano da Sokoto sai sun fitar maka da wani karatu mai ban sha'awa a karkashin wannan matsala mu ce yanzu mu ba ita ce matsalar mu وقال عبد الرحمن في عينه عبد الرحمن بن عوف يتي ايكما تبرأ من هذا الامر فنجعله اليه عبد الرحمن بن عوف دين سي ميكي والله akwai abin da yake in kasan kai dattije ne ka tantanta ka rinka miƙe kana magana in baka miƙe ba sai ta baci sayyidina annabi yusuf yana ji yana gani ministry of agri za ta lalace sai yace ij'aluni ala khaza'in al-ardi da ya ga ma'aikatar noma da harkar abinci za ta lalace sai ya ce kai ni na yi agric na iya aikin noma na kware asa ne in zama ni ne minista rinka kula da wannan harkar duk abin da kaga zai lalace to anan ya halatta ka nemi a saka ka dan ka gyara ko kuma ka saka wani dan haka Abdulrahman sai miƙe tare da cewa yana cikin yan takarar sai ce ayyukuma tabarra'a min hadha al-amri fa naj'aluhu ilayhi ba su uku ne yan takara ba da Abdulrahman da Ali da Usman ko to yanzu Abdulrahman shi sai janye kanshi sai ba su biyu kenan shi ya hakura saboda su abin da suke nema musulunci ya asirin shi ya rufu sai ya ce daga cikin kai Aliyu da kai Usman cikin kuwaye zai janye bawa dan uwan shi mu danka al'amarin nan a hannun shi wallahu alaihi wal islamu la yanzuranna afdalahum fi nafsihi Allah da musulunci su sa mishi ido su ga cewa menene wannan mutum zai aikata cikin kuwaye zai janye mu bar wa Allah amanar al'amarin Allah madaukakin sarki ya kular mana da shi ya ga menene zai aikata mana musulunci da musulmai su sa mishi ido shi yanzu Abdulrahman ya hakura daga takarar sannan wancan da ya zabe shi fa jama'a bai tsalle ce ya zan zabe ka kai kuma ka bani kunya sai ya hakura tunda su jara suke nema tunda dai dole mutum ɗaya za a zaba fa uskita shaykhani sai waɗannan dattawa biyu sai suka yi shiru kamar an ce su shiru sai aka yi shiru da su sai suka yi shiru ba su ce komai ba sayyidina Ali bai ce na janye ba sayyidina Usman bai ce ya janye ba sai suka yi shiru fa qala Abdulrahman jama'a dan haka ake son a samu ƙwararru a cikin harka shi yasa kullum muke cewa dattawa da kuke baya baya kuna cewa waɗannan yaran waɗannan samari waɗannan kunewa kanku jafa'i ne ku shigo cikin mu abinda kuka ga mun yi kuskure ku gyara mana abinda yake daidai ku karba ku tabbatar da shi in ba haka ba kuka bar mu to duk abinda muka sharbo dai fa a madadin ku haka abin yake a madadin ku muke duk maganganun da muke a madadin ku duk abinda muke cewa don haka in kun ja da baya waɗannan yara bari a ga bayan su ina za ku ga bayan mu in Allah ya so in mu yan shekara kaza mun kare yan shekara kaza za su taso to yaushe za mu kare irin mu yana da yawa to saboda haka kaga yanzu nan ga dattawa irin su Abdulrahman bin Auf az-Zuhri shine sai ya miƙe ya ga al'amarin nan in ba mu sa baki ba sai ya lalace idan ba ku je kun sa baki game da harkan matasa ba in suka je suka yi kone-kone ko suka yi kashe-kashe na farko wa za a kamo liman to wa zai sallar juma'a kenan to da liman ya ce ba ruwan shi na biyu wa za a kamo sai a ce ina shugaban kungiya to ba an wargaza shiri ba shugaban siyasan musulunci shugaban sallar musulunci dai an kwashe sai waye rage ina sallah ina shugabanci a musulunci to dan haka wallahi in matasa suka tayar mu abu sai ku shiga ciki akwai wani malamin mu Sheikh Ali Nasir al-Faqih wani professor ne a Madina a kulliyatul hadisi sharif a jami'ar islamiyya yana karantar da aqida yace matasa a Madina da suka fara bin manhajin salafiyanci sai suka yi kuskure aka samu karatu bai wadace su na salafiyancin ba domin wannan salafiyanci da kake ji wallahi duk yadda ka kware a malantar dariqa ko amalantar kungiyanci ko amalantar mazhabanci randa duk zaka kama salafiyanci sai ka je ka koya ba zai yiwu kawai ka iya marsan da aka kawo jirgin sama ka tashe shi ba zai yiwu amma da fijo aka kawo sai ka tashe ta in ka murda giya ka gaba ta shiga gaba ba sai ka murda ta dama sai ka tashi da zai ka ce zaki mana lalata ne kuma ƙarya ne te maka to kaga wannan zaka iya dabara amma harkar salafiyanci duk yadda ka kai ga ƙwarewarka a malamin kungiya ko malamin dariqa ko malamin shi'a ko malamin mazhabi in zaka shiga salafiyanci sai ka je an koya maka komai aqida ne ibada ne mu'amala ne saboda a tsari wanda ba na salafiyanci ba yanzu sai ka je nan da nan sai ka watsa kaulasan yanzu sai ka ce ba abun wa na sallah a salafiya suna taka tsantsan ne saboda suna koyi da salaf sannan salafiya duk yadda ba ka son su in suka tashi magana kanka sai sun yi adalci duk tsiyarka ba za su zalunce ka ba sai sun faɗi gaskiya to kaga duk abin da ba salafiyanci ba kuwa khalafiyanci kenan to akwai zalunci a cikin shi wani tunda ba kungiyar ku ɗaya ba da ka tashi jawabi a kan shi duk karatun sai ka ce jahili ne bai san komai ba amma salafiya sai malami ne sai dai akwai dariqa kuma kaga sun faɗi abin da ko shi ya ji ba zai ran shi ba zai baci ba gaskiya malami ne amma akwai dariƙa misali a wurin shi wane mutum ko jahil sai haka mun fahim kaga in ya ji ran shi ba zai baci ba ya san an yi mishi gaskiya an yi mishi adalci to haka to malamin namu Ali Nasirin Faqihi yace da matasan suka taso yace sai mu dattawa don ya kai shekara kamar 80 da wani abu yace da matasan suka taso sai suke fahimtar to duk malamin da ba salafi bane gaba ɗaya ma ba za a karanta littafin shi ba to kun san al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani mai littafin Bulughul Maram a wajen aqida ash'ari ne a wajen aqida shi ash'ari ne shi yasa an kana karanta Fathul Bari zaka ga in yazo wajen da ake magana game da siffofin Allah sai ga yana kwana da abun abun bai mai dadi yadda yake so saboda abun baya tafiyar mishi yadda yake so don haka aka samu malamai suka yi ta'aliki ko da an danganta a ta'alikin ga bin bas aka yi gyara ga duk abin da ke cikin Fathul Bari dangane da siffofin Allah wanda shi Ibn Hajar kan dan kokarin kawar da abun sai ya ce a'a Ahlus Sunna sun tafi akan duk hadisi ko aya in ta siffanta Allah a batta a zahirinta ko a ba hadisin a zahirin shi mun fahimci wannan da kyau ko to waɗannan matasa a Madina duk wanda yake da Fathul Bari sai suka rinka fito da shi suna konawa to shine malamin namu Ali Nasir Al-Faqihi yace sai muka tara su muka zaunar da su muka bincike su dalilan su sai muka nuna musu kuskuren su yace alhamdulillah yanzu sun dawo kan hanya ya bani wannan labari yau kamar shekara 5 da suka wuce abin dube jama'a yanzu babban malami irin Ali Nasir Al-Faqihi wanda yake professor ne a cikin aqida idan da matasan nan da suka taso suna son su bi aqida ta salaf ya ga suna wauta ya ja baya ya sa ido duk wautar da suka yi a matsayin da yake shi a Madina kuma a matsayin da yake da shi a Jami'ar Islamiyya ko ka san an je wani wurin sai a ce almajiran shi ne ko da bai san su ba to da ya shiga cikin su ya gyara fa to haka muke so in kuka ce mu yara ne mu dai mun ga muku mu ba yara bane yara na bayan uwayensu in kuka ce ba ku shiga cikin yaran nan saboda kaza saboda kaza saboda kaza to ku sani duk abin da muke mu kan muna da yakini akan cewa shine daidai inda mun gane kuskure ne ba za mu yi ba insha Allah don ba wauta muke nufi ba musulunci muke nufi in kuka shigo cikin mu kuka nuna mana abin da ke daidai tare da dalilai dan abin ba kasin ba bane ko nadi tare da dalilai in muka karba kun ga sai tafiya ta yi kyau amma in kuka ci gaba da yi wa kanku jafa'i kuna cewa ba ruwan ku da mu to duk wanda yake ba mu ba ba ku ba ya san da mu da ku ɗaya ne to ashe menene mafita gare ku ware ku daga cikin mu ko kuma ware mu daga cikin ku wannan bai taso ba ku ce a daina bin musalla dan mun ki shiga kungiyar ku ko dan muna jilsatul istiraha a cikin sallah ko kuma dan muna kawo wasu gyare-gyare akan al'amura wannan bai taso ba kuma shiga cikin mu da muke cewa mu ba kungiya muka kafa ba balle mu ce ku shigo ku zama a karkashin mu a'a abinda muka ce shine ku bi wannan irin tafarkin domin shine tafarkin ahlus sunna na gari mu kuma mu ne muku fata na alkhairi cewa ku din nan so kuke ku kama hanya ta ahlus sunna ta gari to in kuka shiga cikin tsarin ta nan ne za ku iya gane menene daidai ku tabbatar menene kuskure amma in kun tsaya kuna fada da abun kun ga abun gajiyar da ku yake ku gama fada da abun karshen ta gaskiya ta zo ta tabbata ku kunyata kuma mu ba mu san ku kunyata domin in kun kunyata wallahi wani bangare ne na addinin musulunci ya kunyata domin ku kuna rike da wani bangare ne dan haka rufin asirin kanku mutunta kanku shine ku durmusa kanku a inda kuka ji gaskiya ku bita anan za ku gane abin da yake kuskure sai ku tambihi akai amma ku ba ku ainihin kusance mu ba sai ku je ku ce za ku yi raddi in kuka ce za ku yi raddi mu mun san daraja ku mun san ku mutanen alheri ne mutanen kirki ne kuna da malanta karshen ta matasan da ke sauraron ku su ba su san manufar ku ta alheri bace ba su san aikin da kuka yi musulunci ba domin sa'ad da kuke wa musulunci aiki din nan shekaru 20-25 da suka wuce waɗannan matasan wasu ma ba a haife su ba wasu kuma yara ne kanana dan haka su ba su san ku ba ba su san daraja ku ba in suka ji kuna karo da abin da aka karantar da su na sunna wanda yake daidai sai su mutsu-mutsu da ku a ilmance kun kunyata abinda kuke wa jagoranci ya kunyata to mu kuma ba mu son ku kunyata dan mun san mutuncin ku dan haka ku mutunta kanku ba mu za ku mutunta ba ba mu za ku bi ba ku bi gaskiya Allah ya shiryar da mu Abdurrahman sai ya ce afataj'alunahu ilayya wallahu alayya alla alu an aftalikum yace to tunda kai Aliyu da kai Usman kun ɗaya daga cikin ku ya kasa janyewa ya bar wa ɗaya kowa yana so don Allah ku dauki wannan amana ku danka a hannuna ni kuma amanar Allah ce na tabbatar muku hagga Allah na dauki amanan nan akan cewa bazan kauce in yi son zuciya ba in zabi wanda yake ai in kauce daga wanda yafi falala daga cikin ku wato zan rike amana in dubuwa yafi daraja in zaba bazan yi son zuciya ba bazan sa san rai ba kala na'am sai suka ce mun yadda zamu baka amana kai ka zabi wanda kaga yafi daraja fa akhadha biyadi ahadihima sai Abdurrahman dan aufin sai ya kama hannun ɗaya daga cikin su hannun Aliyu ne kamar yadda zaka ji fa qala sai yace laka qarabatun min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kai dai kowa san darajarka kana da kusanci da manzon Allah yan mazazar kuke da manzon Allah da mahaifin manzon Allah da mahaifinka sun fito ainihin tsako ɗaya ne kai a matsayin kani kake na manzon Allah kai ka aure yar manzon Allah kana da darajoji ya kamba mashi ya bashi darajojin shi wal qidam fil islam da kuma irin ayyukan alheri da kai a musulunci ko wal qadam fil islam da irin abubuwan da ka gudana a musulunci da dadewarka da rigayarka da ka dade a cikin addinin musulunci ma ka da alimta wanda kai kanka ka san abin da nake faɗi akan ka gaskiya ne ba san zuciya nake ba kun ji abin da yake wa sayyidina Ali dan haka sai ya ce wallahu alayka la in amartuka lata'dilanna wa la in amartu usmana latasma'anna wa latuti'anna ina gama ka da Allah ya Aliyu idan na azaka ka zama khalifan musulmi zaka yi adalci sannan idan ainihin na nada Usman ya zama shine khalifa ka tabbatar min da cewa zaka saurare shi zaka mai da'a abin da ya gaya wa sayyidina Ali kenan kai in na azaka a khalifancin nan tunda an kun ce kun bani amana wanda din na dora kun yadda in na dora ka zaka yi adalci eh sannan idan na dora Usmanu a kan ka ya zama shine khalifa zaka yadda ka yi da'a yace eh thumma khala bil akhar sannan sai kebe kuma ɗayan wa kenan Usman fa qala misl zalika shi ma ya gaya mai irin haka shi ma sayyidina Usman yana da dangantakar jini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya auri ƴaƴan manzon Allah har guda biyu manzon Allah yana girmama sayyidina Usman ran da aka tafi sulhu mutanen Makka suna ganin mutuncin sayyidina Usman sai manzon Allah ya ce Usman ya je binciko mana wani hali yake ciki sai munafukai suka zo da jita-jita cewa ai kafirai sun kashe Usman manzon Allah ya ce wace irin cin amana ke ne ya ce kowa ya miƙo hannun shi ku yi min mubaya'a akan jihadi manzon Allah sai ya ɗaga hannun shi na hagu ya ce hazihi yadu Usman ya ce jama'a wannan hannu nawa to hannun Usman ne wannan gashi Usman ya yi min mubaya'a ya yadda ni shugaban shi ma'ana hannun manzon Allah ya wakilci hannun Usman kenan kowa ya zo ya mubaya'a ana cikin haka kuma sai ga Usman ya dawo aka ce subhanallah aka ce an kashe kai ce a maganar banza ce suka kawo to Usman aka ce tun daga wannan lokaci wannan hannu nashi bai yadda ya taba al'aurar shi da shi hannun shi na dama ba shike wakiltar wajen mubaya'a ba tare da cewa shi annabi na hagu yasa amma ai hannun annabi na hagu shike wakiltar na dama na Usman ko to ko bukata ta kama Usman ya ce yana jin kunya ya taba al'aurar shi da hannun nan nashi tunda hannun manzon Allah ya taba tsayawa a madadin shi to darajar sayyidina Usman kenan kadan kenan fa sayyidina Usman kenan har mala'iku jin kunyar shi suke yi har mala'iku baya ganin su amma ba sa yadda su hada ido da shi sai suna kauda kai saboda girmama shi dan haka wata ran annabi na zauna, Abubakar ya shigo, Umar ya shigo, cinya annabi tana bude, Uthman na shigowa sai annabi ya miƙe ya gyara zaman shi. Aisha tace a'a yaya wannan baba na ya shigo kuma ba a gyara zama ba, shi suriki kaza kaza, ga kuma Umar ya shigo shi ma kaza kaza, yana auren kana auren yashi. Amma Uthman ya shigo yace dan me bazan ji kunya wanda mala'iku ma jin kunya shi suke. To Sayyidina Uthman kenan aka ce suna yakan bi galibi, sunaye sukan bi masu sunayen nan galibi, aka ce kakan ga wani lokacin masu suna Uthman suna da dan jin kunya irin wannan, amma an dan samu hutun garba zai gani angoko yana da rashin kunya. Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye mun fahimci wannan. Sannan ba kyau a sa wa da Uthman a koma ana ce mishi shehu, eh Sakkwatawa sai ku yi hakuri, mun san darajar shehu, amma dai ba kyau a sa wa da Uthmanu a koma ana ce mishi shehu, ba kyau. Shi ma wancan Uthman din na Sokoto aiki yayi ya zama sheikh, to kuna kuwa na aiki yayi, ko a sa wa da Uthman a koma ana ce mishi Zunnuraini, ko a sa wa da Uthmanu Umaru a koma ana ce mishi Faruk, yaushe ya ci wannan darajar? Jama'a yanzu nan garin ba da professor ba, daga ka sa danka sunan wannan professor sai ka koma kana cewa danka professor ko primary ya gama ne, a kira shi da sunan shi dai kawai. Allah ya shiryar da mu. To shine sai yake cewa faqalan ma akhadha al-mithaqa qala, yayin da Sayyidina Abdurrahman dan Auf ne wannan alƙawarin, Uthman ya amince, Aliyu ya amince, sai Abdurrahman yace irfa yadaka ya Uthman, ya kai Uthman daga hannunka miƙo hannunka, fa baya'ahu, sai Sayyidina Abdurrahman ya miƙa mai hannu ya mai mubaya'a akan cewa shi ya zaba shine khalifan musulunci, wa baya'a lahu Aliyun, sai Sayyidina Ali ma yayi mubaya'a akan wannan mubaya'ar. Ina ɗan Shi'a dake cewa wai Sayyidina Ali ya zauna tun daga khalifancin Abubakar har Umar har Uthman akan cewa bai yadda da wannan khalifancin ba, har Khumaini yana cewa wai waɗannan shekarun sun zauna shuru ne musulunci bai da shugaba, wai ba a fara khalifanci ba sai daga kan Sayyidina Ali. Ya faɗi wannan littafin a cikin littafin shi mai suna Kashful Asrar, wai sunan littafin tonan silili ga sahabbai. Jama'a idan Khumaini da gaske yake yakar kafirai, me ya hana yi littafi ya ce tonan asiri, tonan silili ga Amerika, duk musulmin duniya ba za su yabi littafin ba? To amma me sahabbai suka yi Khumaini zai toni asirinsu? Allah ya shiryar da mu. Littafi ne juz'i guda haka kamar girman ƙawa'idi kwatankwacin shi yake. To Sayyidina Ali gashi sai ya mubaya'a. To yanzu Sayyidina Ali ma ya yi mubaya'a ga gwamnati azzalima kenan, gashi cikin Sahihul Bukhari. Dan shi a yakan ɗauko maka hadisi a cikin Bukhari ya ce gashi a littafin ku, ko sai ka ce to in dai ka yadda da wannan to ka yadda Bukhari ɗinnan kuma ya ruwaito Aliyu ya yi mubaya'a ga waɗannan gwamnatocin. In dai ya yadda da wancan hadisin na Bukhari to yadda da wannan mamana, ko kuwa ilzami zai a can ya rataya maka hujja kuma ba zai yadda da wannan ba? To tunda bai yadda da Bukhari ba to dan me zai maka hujja da wannan? Sai ka ce a wannan kai ba hujja bane da baka yi mini, tunda kai baka yadda ba. A to ai ya yadda da wannan tunda gaskiya ce, to ya ake ka iya gane waccan gaskiya ce wannan kuma ba gaskiya bace? Wa walaja ahlud dari fa baya'u, sai mutanen cikin gidan sai suka ainihin tawo, su ma sai suka yi tayin ainihin mubaya'a gawa ga Sayyidina ainihin Uthman. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To wannan shine ainihin wato hadisin Sayyidina Umar, dangane da yadda zaka ji Sayyidina Umar yake da adalci da mutunta addinin musulunci da sauran ainihin wato al'amuran da suka shafi wannan, dangane da waccan mas'ala ta khilafa. Domin wannan hadisi akwai sauran sharhi da ya rage kaɗan, insha Allah gobe in mun zo za mu yi, amma dangane da wannan mas'ala ta khilafa ina son ka fahimci wani abu daya. Sayyidina Ali hadisi yana nan a nan cikin Sahihul Bukhari. Sayyidina Ali da shi da Abbas kawun annabi sallallahu alaihi wasallama, Abbas da yake dattijo ne kuma kawun annabi ne, wato baffan annabi ne, dan uwan uba kenan, sai ya ce wa Aliyu, ya kai Ali ka san ni dattijo ne, na kware game da harkokin dangina na Banu Abdul Muttalib, abinda nake so da kai duk wani cikin dangina in ya fara rashin lafiya, in mutuwa zai, in na kalli goshin shi ina ganewa. yace na kalli goshin manzon Allah na gane manzon Allah mutuwa sai mu je mu tambayi manzon Allah kujeran nan tashi wa zai hauta in